Bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabi ga 'yan ƙasar Najeriya a bukin cika shekara ɗaya a kan karagar mulki, a yanzu zai cece kuce ya biyo bayan kasa bayyana wa 'yan ƙasar jerin sunayen da shugaba Muhammadu Buhari ya ce ƙasar ta kwato dubban dubata biliyoyin naira da dola na ƙasashen Amurka da kuma dukiyoyi daga waɗansu jami'ai da gwamnatin Najeriya ta gano cewa sun yi sama da faɗi da dukiyoyin ƙasa da ke aljihun gwamnati. Wasu 'yan ƙasar dai suna dagewa cewa lallai lokaci yayi da shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ya ci alƙawarin da ya masu cewa za a shaida wa 'yan ƙasa jerin mutanen nan da suka sama da faɗi da dukiyoyin jama'a. Amma shugaba Muhammadu Buhari ya ba da dalilai da ya sanya ba zai iya gabatar da jerin sunayen ba a yanzu, domin zai iya saba waɗansu dokoki ko sharuɗa na shari'a, inda yake gaya wa manema labaru cewa magana yanzu tana hannun alƙale da dama, kuma gabatar da jerin sunayen zai iya saba waɗansu sharuɗa ko ma shi zagon ƙasa a yunkurin da ƙasar ke yi na ci gaba da ƙwato dukiyoyin haram da aka sata. Amma akan haka, wani ɗan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa, wato Malam Abubakar Ali, ya bayyana mun a filin da na yi da shi cewa lalle 'yan ƙasa na da haƙƙin a ga musu sunayen waɗanda suke sama da faɗi da dukiyoyinsu.
Harshashe za mu yi a kan idan yarjejeniyar da aka yi shi ne akwai wanda a bayan fage aka matsa su, aka tilasta musu ko gudun abin da zai kai kawo suka maida kuɗaɗen gwamnati ko dukiyoyin gwamnati wanda suka sace, to wannan akwai aya tambaya. Idan haka ya faru, to wani irin yarjejeniya ne aka shiga tare da wayannan mutane? Kawai za su maida wayannan kuɗaɗen da dukiyoyin nan, shikenan sun sha? Kuma a cikin yarjejeniyar nan an ce ba za a faɗa duniya mutane nan ba? To idan haka ne, to ba a kyauta talakan Najeriya ba, ba a kyauta 'yan Najeriya ba, kuma zai kawo jita-jitan zai yawa. Amma kuma idan wanda suke shari'a ne, wanda aka riga aka kai su shari'a, suna wajen shari'a, to bai kamata a faɗi sunayen nasu ba, domin shari'a ne kawai zai tabbatarwa mutum aibun da ya yi.
Abubakar Ali kenan, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, a tattauna da na yi da shi a Abuja. Haka kuma Dr. Junaidu Muhammad, wani mai sharikan al'amura kuma tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya a jamhuriya ta farko, shi na ganin cewa lalle da wallaki goro a miya.
Waɗannan fa kuɗi da aka kwato da kuma wanda cikin kwatuwa da kuma kadarori da aka kwace ko kuma ake niyyar za a kwace, bisa kan doka aka yi su, sai dai wasu daga ciki ba a tantance shari'o'in ba, shine kuro. To ni na ganin mutumin da ya je yaƙi ya tar da an je an yi zamba, an yi cuta, an yi hiyana, an yi munana abubuwa, ya bincika al'amarin ya kwato wasu, waɗansu kuma ya kwace ga baki ɗaya, da kamata a ce dan an zo faɗa lokacin da za a samu girma a ce ai wannan ya abin kiki, ba a zo a ce a shi su ba ruwansu. Ni a wajena waɗanda suka yi wannan aikin mutanen FCC ne, dan me ba za a faɗa ba? Idan kuma akwai magana shari'a ciki wadda shari'a ta wato kar a zo an faɗa an tona musu asiri a ce to kuma an zo faɗa lauyoyin su amfani da wannan, musamman kuma yadda muke da shi a nan haka shari'a ta Najeriya gabaki ɗaya gobe daga sama zuwa ƙasa, da wuya ka samu mutum hudu ko biyar da su ce masu mutunce sauran duk barayi ne, da abin da ka ba da kuɗi za a yi a shari'ar Najeriya. To in wannan ne sai a bar su FCC su wasu na da nasu ƙwararrun lauyoyin, su za su faɗa, domin sun san abin da sun faɗa za a yi amfani da shi a yau kasar lahani kuma a yi musu ma lahani. Amma in ba haka ba ne, ni na goyi da bayan abu wannan magana, amma ban goyi da bayan shugaban kasa ya faɗa ba.
Dr. Junaid Muhammad kenan, mai fashin baki kuma tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya a jamhuriya ta farko, a tattauna da ne da shi dangane da kasa bayyana sunaye na waɗanda aka kwato dukiyoyin al'umma daga hannunsu da shugaba Muhammadu Buhari bai yi ba a lokacin jawabinsa ga 'yan Najeriya. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.